Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yaku Makiri. A jiya Asabar an kashe wani babban janar sojan Najeriya tare da wasu sojoji uku a wani hari da mayakan kungiyar IS na Afirka ta Yamma ISWAP ta kai a arewa maso gabashin kasar, a cewar wasu majiyoyin ma'aikatan tsaro. Kungiyar ta ISWAP ta balle ne daga kungiyar Boko Haram shekaru biyar da suka shuɗe, kana ta dauki alƙawarin biyayya ga kungiyar IS sannan tana yaki da sojojin Najeriya. Kakakin ma'aikatar soja Birgediya Janar Oyemma Nwachukwu ya ce dakarunsu sun fafata da mayakan ISWAP a ƙaramar hukumar Askira Uba a jihar Borno, inda aka gwabza faɗar da ta yi sanadiyar kashe 'yan bindigan da dama. Amma ya ce wani abin tausayi, wani babban janar soja Birgediya Janar Jarma Zirkusu da wasu sojoji uku sun sadaukar da rayukansu ga ƙasa, yayin da sojojin suka daɗa shiri kana suka fatattaki 'yan ta'adda, inji Nwachukwu. Jama'an tsaron Sudan sun yi amfani da harsashai na kwarai da barkodin tsohuwa akan masu zanga-zangar rajin kafa demokaradiyya a jiya Asabar. Sun kashe akalla mutum biyar a cewar shaidu, yayin da ake gudanar da zanga-zanga a fadin kasar biyo bayan juyin mulki na kwanan nan. Mutum miliyan guda suka yi tattaki da kungiyar kafa demokaradiyya suka shirya tun lokacin da aka hambarar da gwamnatin farar hula a ranar 25 ga watan Oktoba. Sojoji suka kwace mulkin kasar. Jami'an tsaro sun rufe gadoji zuwa tsakiyar birnin Khartoum da tagwayen garuruwa da suka hada da Umdurma da kuma Khartoum ta arewa. A lokacin da masu zanga-zangar suka fara taruwa a garuruwan, sai jami'an tsaro suka zuba musu hayaki mai sa hawaye, kana suka kore su, suka hana su kai ga inda suka shirya hadewa, a cewar shaidun. A jiya Asabar, jami'ai da dangi da wani dan jarida mai binciken kokofa a Afghanistan sun tabbatar cewa wani bam da aka tayar a wata motar fasinja a Kabul ya kashe wani shahararren dan jarida, kana jikata wasu da dama. Tashin hankalin ya faru ne a kusa da wani shingen bincike na Taliban a Dashti Barci da ke yammacin babban birnin Afghanistan, yankin da tsirarin Shia suke zaune. An gano dan jaridar da aka kashe da suna Hamid Sangani, wanda yake aiki a talabijin Ariana. Babban kakakin gwamnatin Taliban mai riko Zabihullah Mujahid ya faɗa a wani sakon Twitter cewa an kashe mutum guda, kana wasu biyu sun jikata. Ya ƙara da cewa ana gudanar da bincike. Sai dai nan da dan babu wanda ya dauki alhakin kai harin, amma reshen kungiyar IS a yankin, wato IS Khorasan, ta sha kai munanan hare-hare da ke auna 'yan shi'ar Afghanistan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kusan kasashe 200 ne suka amince da yarjejeniyar sauyin yanayi a jiya Asabar da nufin kiyaye wata muhimmiyar manufa akan dumamar yanayi a duniya. Amma yarjejeniyar tana kuma dauke da wani sauyi da aka yi dab da ƙarshen taron, lamarin da ya kawo cikas ga muhimman batutuwa game da gawayin kol. Kasashe da dama, ciki har da kasashen kananan tsibirai, sun bayyana matukar takaicinsu game da sauyin da kasar India ta kawo a ƙarshen taron, cewa za ta rage amfani da gawayin kol a maimakon daina amfani da shi kwata-kwata, wanda shi ne hanya ɗaya tilo mai fidda iska mai guba. Tun da fari, kasashe da dama sun yi korafi akan kwanaki biyu na ƙarshen taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka gudanar a Glasgow a ƙasar Scotland, game da yanda ba su cimma yarjejeniya cikin sauri kamar yadda ake hasashe ba. Amma dai sun ce abin da suka cimma ya fi babu, ta kuma samar da ci gaba, ko kuma ma a ce an yi nasara. A ƙarshe, ƙasar Rasha ta ba da labarin sabbin mace-macen COVID-19 a cikin wuni guda, yayin da adadin kamuwa da coronavirus a ƙasar a lokacin annobar ya kai miliyan 9. Karuwan mace-mace da kamuwa da cutar a cikin wuni guda ya kunno kai ne a tsakiyar watan Satumba. Alamu na nuna abin ya ƙara yawa a makon da ya gabata, amma kwamitin yaƙi da coronavirus na ƙasar ya faɗa a jiya Asabar cewa mutum 1,241 ne suka mutu daga cutar wuni guda da ya gabata.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki nuni kasuwa.
Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a shirinmu na kasuwa kai miki dole, wanda ni Alfonso Sokorigwe na shirya kuma zan gabatar. A cikin shirinmu na wannan mako, mun leka ne kasuwar Kwakwara a garin Uturu da ke karamar hukumar Isukwato na jihar Abia, inda tarihi ya nuna cewa wannan tsohuwar kasuwa ce da aka kafa shekaru aru-arun da suka gabata. Ku kasance da mu. To malam, kana iya ga mana sunanka?
Nana Alhaji Haruna, so kafu state garin Lagos da Nigeria.
To bisa dukkan alamu ya dade da ka fara gudanar da harkokin kasuwanci a nan kasuwar. Shin wace shekara ne ka fara harka a nan kasuwar?
Karamin takadiri ji yanzu na kai kusan shekara 30 ina kasuwanci a wannan kasuwar.
To a wannan shekarun shin ya zaman ku yake da masu gari?
Lai Allah, zaman mu lafiya kalau, ba wani bangawa ba wata rinuwa, sai zama lafiya kawai, sai wasa da dariya kawai.
To malam, ko kana iya gabatar da kanka?
Sunana Shu'aibu Idris Zakariya, mazaunin Ukiwe.
Wace harka kake?
Kasuwanci ne ke yi na sayar da kayan tare da abin da yake batir fitila da sauran abubuwa masu kama da wannan.
To yanzu a kasuwan?
To kasuwa alhamdulillahi ala kulli hali, saboda ka ga yanayin damuna kasuwan sai a hankali, ba kuɗi gurin jama'a, harka ta yi karanci. Amma alhamdulillahi alƙawari na Allah, duk lokacin da ka zo kasuwa insha Allah za ka samu abin da zaka ci insha Allah.
Eh to shi wannan radio nawa ne?
To wannan radio mukan sayo shi kimanin 2600 zuwa 1700, mukan sai da 1700. Ka san yanayin kasuwa a sa suna ne a tsaya. Alhamdulillah muna samun gurgudu.
So how is the market today?
There's no market. Yeah.
Cynthia Ugoji kenan tana cewa yau kwata-kwata babu ciniki saboda ga gyada ko gida kuma ga shi lokaci kurewa yake.
So you come by the radio, how is here?
I like the radio but it's a call price for me now.
How much you want make in selling for you?
You can sell them for me.
To Mala Nazubi?
Yeah.
Ya ce ya karbansa 2500 ne, kai ya kake ganin
abubuwan ya rike ya canza yanzu ba kamar da ba. Abubuwan sun ƙara kuɗi yanzu, Allah, muna sai da shi da 3000 ne, amma yanzu 3000 ne muna sai da
shi. To me kake ganin ya janyo haka?
To mu al'amuran ka san da sai a hankali yanzu, ya labun ka sai ya tsada shi ne sai abin kaya sun ƙara kuɗi. Idan mun je sai yanzu za ka ƙara mana kuɗi, da muna sai a ka sauki yanzu kuma abin ya yi yawa, shi muna kasuwa ya ƙara kuɗi, dala ya hau, dala ya ƙara kuɗi.
Wato ba za ka iya kaɗar masa a wannan farashin ba?
Gaskiya in da daidai ne zan sa da mishi a 3000, amma yanzu kan ga 3500 zan sa da
mishi. So dan malam, a sunana malam Musa.
Musa ne albasa?
Eh, Musa ne albasa.
Yanzu ya kasuwa?
To alhamdulillah yanzu muna sai da albasa a ƙarin farashi da samu, ba muna tafiya da ita kamar yadda dai za ki dan samu wani abu a ciki, duk da dai ta ƙara. Kuma mutanen suna haƙura suna siya kamar yadda dai za a samu wani abu insha Allah.
Wato farashi kenan ya haura?
Farashi ya haura a kan da.
Yanzu shi wannan kashin na ake sayar da shi wannan kashin?
Wannan kashin muna sayar da shi 200 ne.
To da na ake sayar da shi?
Da kamar shi ana sayar da shi naira 100.
Naira 100?
Eh.
Tsari kake ko dai kai dillalin albasa ne?
Eh, muna kawowa su masu siya suna tsara hannu. Kuma idan sun zo mai son kashi haka zai siya, mai son kuma kantin wanda zai je sayar za mu kirga mishi je sayar. To shi ne abin da muna yi.
To shi kwandon albasa yanzu nawa yake?
To akwai kwando kala-kala ne, akwai ƙarami, akwai babba, akwai kuma kashi wanda daga gani 200, akwai naira 50, akwai 100. Kuma kwando ya danganta da irin wanda kake so in kawo. Wani zai ce yana son kamar 500 naira, wani zai ce 1000, wani ma zai siya 2000 naira ya ce kwandon yake so. To ka gani ya zama ta a ce kwandon da za a bai daban-daban ne akan wanda zai siya 500. wanda zai dubu da ba kana ne ba
to nan ne buhun albasa ne yanzu
to buhu yanzu shi ma kusan kana uku ne akwai karamin buhu da suke ce masa solo to akwai kuma babban buhu da ake ce shi karara akwai kuma fari wanda ake ce masa white pack muna sai da yi kamar 26 da 5 da 4 da ana sayarwa ya danganta dai da yanayin kasuwa sai garara yana kaiwa 30 da wani a baka ko da biyu ko 33 haka duk bayan da baka yi
to malan ya so nan naka suna na Bilyamin me kake sai da na ga wasu tsare ne dai ko dai igiyoyi ne
nake sai da
to ya
son ga shi nan dai sai dai godiyan Allah abun mun da waya
saboda
matsalan kasuwa wasu suna ba su da kudi
suna ba su da kudi wannan farar igiya inawa ne kake sai da ita
naira 50 ake sai da fara daya wannan jan 200 ake sai da
na ga kuma wannan farar tafi wannan jan amma kuma ya na gan farashin ne ya bambanta
ah ya bambanta dan wannan lokacin muna sayen shi 1300 yanzu kuma ya kai kusan 2000 daga kan sai kaga dole ne farashin ya
to su wa kike amfani da wannan igiya
suna saya ne suna shanyan tufa wani wasu suna jan ruwa a rijiya
to yanzu mun shigo zauren kifi malam ko kana iya ga mana sunanka
sunana Abdullahi Abubakar
yau ya cinikin ne yake
eh gaskiya ciniki alhamdulillah gashi nan muna taba muna fama saboda ruwa kwanaki ya dami mama yanzu ruwa alhamdulillah ya tsakaita
ka kasa kifin ne kashi uku shin me yasa ka kasa su haka
eh saboda na kasa shi kowane price na shi daban-daban ne akwai na 2000 akwai na 500 akwai na 1500 wancan manyan su suna da naira 2000 ana shada su 1500 in sun nemi sauki ma muna rage musu 1300 kawai dai karamin riba da kudi dai ya dawo dai a san ma sayar a sai wani gobe a kawo wani a sai haka shi ne muke
to shi wannan na sake fa
eh shi wannan garin wannan ne
shi garin na ake sai da
shi muna sai shi gaskiya 1500 ne sakin shi kenan in dai wani ya zadan ka kukan shi babu kudi muna iya rage mishi 50 muna rage 100 muna sayar musu naira 100 haka muke sai da shi amma gaskiya shi 1500 ne amma saboda da yanayi ana iya rage musu 100 da naira 50 dari da ina sari ne kuma ina sai duka dai ba wanda ba na yi amma yanzu siya nake
malam barka da lafiya talauto ya sunan malam
sunana Yusuf Sani
yanzu me kake sai da
ina sai da gyada
wani hali to cinikin gyada yake yanzu
to gaskiya gyada yanzu ta yi tsada kuma ba kasuwa muna sai da fenta daya naira 2000 har fenta 500 muna sai da kwasta 200 amma gaskiya ga kaya duk muna tare da shi ga masu dankali ma ga shi abubuwa da sauransu duk muna ciki da su ba ci sakamakon mutane ba mu kudi a hannunsu
to ba ku ganin irin kun daga farashin ne sosai shi ya janyo hakan
eh to abin da yasa dalilin a wancan satin a can gun da muke siyo kaya lafiya kayan ya yi tsada
lafiyan bari-bari kenan
bari-bari lafiyan bari-bari kenan a can muke siyo kayan to kuma kasuwannin kayan ya yi tsada da yawa saboda haka yanzu ma an dauko shi an kawo shi riba shi ma ba shi da riba sosai sakamakon aje wannan kasuwa ba sayar ba aje wannan kasuwa tunda yanzu muna kwacara
wato yau kwata-kwata an kwacara sha hankali
a gaskiya an kwacara yau kasuwa bai ba shi sai dai kuma Allah ya sa ku samu fansa a gaba
to shi kenan mun gode masu sauraro kenan abin da ya sawwaka a shirinmu na wannan mako sai kuma wani mako cikin ikon Allah
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
sunana Reverend Dr. James Mogaluye ni ɗaya daga cikin sakatarori ne na Ecclesial Assembly of God a Arewacin Nigeria yau nasiha na shine akan sarrafa fushi da kuma zaman lafiya ayan Allah na ga mana cikin littafin Ibraniyawa sura 12 daga aya 14 zuwa 15 yace ku bidi zaman lafiya da kowane mahaluki tare da rayuwar tsarki in ba haka ba ba za ku ga Allah ku ba kada ku yadda dacin zuciyar ku ta shiga har ta hayayafa ta jijiya ta kuma bazu ta kai ka kai wayansu kasawa da cikawa ga imani ma'ana idan ina da fushi ban yafe ba idan ina da wani ji a zuciya na na dauka na ba wani shi ku bai iya sarrafa shi ba kaga na riga na yadda wannan kazamin tunanin nawa ya shafi wani shi kuma bai iya sarrafa ba ya ji ya kashe wayansu to ma'ana kamar da ayan Ezekiel ke ga mana cikin littafi Ezekiel sura 33 aya 6 yace na sa ku masu tsaro mun kun ga bala'i ku gargadar da mutane kada su fada ciki malaman mu pastoci su yi kokari su dinga zaune man zaman lafiya domin ayan Allah cikin littafin Ibraniyawa sura 12 aya 14 zuwa 15 yace ko neme zaman lafiya to yau ina gargadi bala'i ta zo na rama 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 ana gasan kashe kashe don Allah mu yafe kuma Ubangiji yana ga mana cewa rama ko nasa ne mu yi addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya Najeriya ta zauna lafiya al'umman ta zauna lafiya duk yan bata gari Allah ya mana maganin su da fatan wanda suka ji mu za su yi biyayya da wannan kira da nake yi mu zauna lafiya domin ba tare da zaman lafiya ba babu ci gaba babu ma ibada babu ma addini Allah ya taimake mu
madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako shiri ne na musamman kuma zai yi magana ne akan cutar daji ko kuma sankara kamar yadda wasu suke kiran cutar Mafi akasarin lokaci jama'a da sun ji an yi zancen daji to suna ganin kamar wani lasisi ne na mutuwa wanda a zahirin gaskiya bayanai na hakika sun nuna cewa duk wata cuta idan an gane ta da wuri akan dakila mummunar illar da za ta haifar wa jikin dan adam da zai kai ga marasa rai a yau shirin lafiya uwar jiki kamar yadda na faɗa na musamman ne inda zamu tattauna da wata bewar Allah da ta yi nasarar yaki da wannan munar cuta ta daji ko kuma sankara amma dai bari mu ji daga bakinta to ko zaki fada mana sunanki
sunana malama Ladi mamma
shin wace irin nau'in cutar daji kika yi fama da ita
na yi fama da cutar dajin nono 2015 a wannan lokacin ne na lura ina da wata kwaya kaman kwayan aya ko kuma masara sai na nuna wa mai gidan to da yake mai gidan shi ma likita ne ya gani yace ya kamata in tafi asibiti to dan naje asibiti shakka babu naje nayi mammogram da aga nan aka ce inje ga wani likita naje nan ga wani likita anan gwarumfa ya gani yace ya kamata a cire a yi tattali a ga menene wannan abu to da aka cire sai aka je aka yi test sai aka ga lalle akwai cutar daji daga nan sai nace to me abin yi sai suka ce za a cire nono to so da yawa wasu sun ji wannan cutar dajin nan sukan raunana tsoro yakan shigo a ciki kafin ki ankara sai ki lura ki ga ma tsoron ne ya kashe mutum ba ma ciwon ba a wannan lokacin nan duk da addu'a da jama'a dai kuma aka taru ana ta mun addu'a Allah ya taimake ni tsoron ma kwata-kwata ba yi ma bai fado min cikin zuciya ba aka sa lokacin da za a yi aiki yardan Allah lokaci ya zo muka je aka yi aiki aka cire mama rana uku kacal ne asibiti na dawo to amma kafin wannan lokacin da aka ce ina da wannan cutar daji abinda na yi shine na zauna na ce menene wannan cutar kaga ake samun ta yawanci su likitoci da yake kuma Allah ya sa mai gidan likita ne kawai cewa yace mu je aiki mu tara to ni kuma gaskiya kafin a wannan lokacin na duba na gani menene kimo yayi aiki ya zan yi warke me ya kamata in yi ni da kaina na zauna na yi bincike tsakani da Allah nan dudduba naga abin da zai taimake ni nazo nace to ni dai gaskiya ba zan yi kimo ba to haka dai muka da kufa ana a kwana a tashi aka yi aikin nazo na ki yin kimo kwanaki dai kwana a tashi haka ne ta tafiya har wata 6
to amma binciken ki me ya gano miki akan shi wannan chemotherapy din kuma me yasa kika ki
to bincike na Allah gaskiya ya nuna min cewa wannan chemotherapy ni dai fa anawa gaskiya ba abin da zai kawar maka da wannan cutar dajin bane illa ma sai ya kara maka zai kai ka ma ga mutuwa inda ne bincike na wa fa kenan wannan chemo din bata san me kyau ba bata san mara mara kyau ba gaskiyar kenan saboda haka za ta je ta kokona duk mai kyau din ma da kake manajin rayuwanka da shi ya kona da mai kyau da mara kyau ya barka kai ta fama ayi ta zawo gashin kai ya zube duk jiki ya zama bakin kirin sai ki ga karshen ta kai baka samu warkarwa ba ka kuma kai ga mutuwa to shine dalilin da yasa nace ba zan yi kemo nan ba bare in yi abin da ya cancanta bisa ga bincike na an ga da taimakon Allah shi yasa kika ga nikin wannan kemo din to daga nan ba an ci maman nazo nan gane me ya kamata in yi na shiga yin cin abincin da ya kamata in ci su ganye ina ta exercise nazo kuma da yake na lura na yi binciken na ga abinda one of the illa da yake jawo wannan ciwon dajin shine sukari sugar zaki sai na duba na gani na ce to me dalili sai na daina shan zaki na daina cin nama da na kaji duk wani irin nama na daina don na yi bincike na gani
to duk wannan binciken ki ne ya nuna miki ko shawarar likita
wallahi ba wanda ya bani shawara Hajiya ni ne kawai na zauna ne binciken da na duba na ga abincin gwangwani da na su waye ne na turawa nan duk ba shi rashi bai da kyau kawai na tsaya na ce to bari ni in jira ba a kaina kafin nan da taimakon Allah in ci gaba kuma in ga yanda za a zo a taimaka min jama'a shine ne na wayannan abubuwa shekara 6 ina yawan motsa jiki ina cin abin da ya kamata in ci na dakatar da abubuwa da yawa da ya kamata in dakatar wata 6 bayan wata 6 shine muka fita waje na ce to bari ji a duba a gani wannan abin ko yana nan ko baya nan
okay bayan an yi aiki a nan jikin ya zo kuma baki jin dadi kuma kuka yi tafiya kuka tafi wata kasa
lafiya na kallon tabbatar da cewa wannan cuta ba ta yayaɗe a jikina ba shine dalilin da yasa muka ce to bari mu fita waje da mai gidan mu je mu kuma dubawa a duba a shiga wani na'urar a duba a gani ko ba haka ba to ko da muka je muka samu na'ura aka shiga sai aka gano akwai wata kuma ita lump din a ɗayan nonon
wato dan kwayen
nan da na fara gani a ɗayan nonon da har ya jawo sanadiyar yake nonon nan shine sai aka kuma gani a wannan nonon to sai suka yi kokari because nazo ina ta faman motsa jiki to sai ya kasance nauyi na ya gaza na rami na fitan hankali na kai kusan wajen 36 ne ko 46 to a lokacin sun yi su ja nonon ruwan daga wannan lump din soda su samu ayi a gwaji abun biyu ba sai aka ce to tunda za a shiga da ne tiyata ayi auxiliary clearance ta hammata inda aka yanke nonon idan suka jaraba suka shiga za su cire wannan kwayar aje a kai na'ura a gwada in akwai wannan cutar sannan sai su yanke nono to da taimakon Allah aka gwada aka ga babu wannan cutar a jikin sai aka yi clearance din wannan hammatar tawa shikenan to kin ga mun je mun duba mun ga ba komai babu kansa a jikina sai muka dawo muka ci gaba na ci kuma gaba da sauran abubuwan
me kike ji a jikin
lafiya na kallon ba abin da yake damuna kin ji shekara 6 kenan ban yi kemo ba ban yi radiotherapy ba bana shan magani ban taba jin yaya na cutan wannan dajin yake ba a jikin mutane ban taba ba shekara 6 yau cur
bayan kin yi fama da wannan cutar yanzu shekara 6 da kika zo kika zauna kika yi tunani me abu na gaba da kika yi
abinda na zauna nan lura na ce to idan har zan taimaki kai ne daga wannan jama'a suna ta mutuwa wannan cutar daji ba abin da mutum zai razana akai bane yanda zaki samu ki ji ciwon kai ki je ki nemi panadol ki sha hakan nan wannan abu idan kika samu aka samu early detection aka gane cutar nan da wuri aka tsaya aka yi abin da ya cancanta da taimakon ubangiji da addu'a sai kaga Allah ya yi maka wannan abu amma in ka tsaya kana tsoro ne to shine fa wannan abin zai dinga yaduwa a jikinka ko a jikinki har ya kawo ga rasuwa da hakan ne shine sai nazo Allah ya taimake ni to gare in fita in je in fara tallafawa mutane ina bada bayani ga waɗanda suke da shi da waɗanda ma ba su da shi yanda za su yi rayuwarsu mai kyau game da abubuwan da ake sa ma jikinmu don abin da ka ba ma jikinka shine fa zaka tsaya da karfinka da lafiyanka duk abin da ka sa in ka sa mai kyau zaka ga kai mai kyau so shine kawai muka tunce to bari mu dauko wannan gidauniyar muka fara wayarwa da kan jama'a muna shiga karkara domin ainihin abun mu karkara ne waɗanda basu shigo birnin su san mame wasu ma basu san menene ma cutar dajin ba sai kaga an ka je kauye kana fama da cutar daji sai a ce a an maka jifa ne an maka kaza menwa cutar dajin kake ta fama to yawanci abin da muke kenan tun 2019 muka fito da wannan gidauniyar so shine kowace shekara mukan fita so biyu so uku bisa ga yanda dai muka samu tallafawa gidauniyar shine Cancer Care and Medical Outreach Foundation shine muka register muke fama kowace shekara ayyukan wannan gidauniya shine mukan sayi magunguna mukan tallafawa waɗanda ba su da nauyi because gaskiyar kenan kafin ka samu lafiya idan wannan cuta ta shiga jikinki ba karamin kuɗi ne za a kai kashewa ba so bisa ga gwargwado bisa ga tallafa da muke samu wajen mutane mukan je
asibitoci mu samu mu gan waye zamu iya tallafawa mu bada kuɗi wasu kuma wanda mu ba su shawari iri-iri mu ga musu abin da ya kamata su yi abin da kuma ya kamata kada su yi sannan kuma a hakan kuma mukan dubo marayu wanda ba su da karfin yin abin da ya cancanta da su samu sama so uku abinci a baka sai mu sayi su injin markade mu ba su suna yi suna dan samu dan taro CCD
to gidauniyar nan ba ma masu cutar daji kawai take tallafawa ba
ba masu cutar daji bane kadai hadda masu karamin karfi mukan tallafa musu kwarai da gaske mukan sayi har asibitoci mukan sayi garajen asibiti bisa ga dadai abin da zamu yi tallafa mukan sayi garaje da mattress mu je mu bada asibiti ko kuma mu sayi su magunguna da likitocin mu da nurses mu sai mu sun zaga kan nan da ku zo dan taro CC dan maganin wani ba iya sayan panadol to amma da zarar mun je wannan haka mukan sukan ji dadi kwarai da gaske dan panadol a gwada bipin din su a gwada abun nan sugar level haka dai sai kiga dan abun nan muka zo da shi muna dan taimakawa
to a ina kuke samun waɗannan kuɗaɗe da kuke taimakawa jama'a
mu iyayenmu ne da muka taruka muka zauna muka yi magana muka gani muke dan
irin waɗanda suka yi fama da wannan cutar kenan
madalla eh domin akwai waɗanda suka fita daga wannan cuta to da farko amma yanzu mun yi rijista muna da komai da komai mutane sukan rikin din mu sukan samu tallafi eh mukan samu tallafi daga jama'a
kin ce mutanen karkara kuka fi taimakawa shin idan kuka je karkaran nan kukan gwada musu yanda za su yi wa kansu dan wani gwaji da zai nuna musu akwai wani abu inda wani abu da basu gane ba a maman su yanda za su je asibiti
mukan yi wannan kware saboda muna da su kayan na'ura da zamu je mu yi film mu aje musu mu nuna musu za su taru da yawa kamar mata ko ma ba mata kadai ba tunda akwai cutar daji na jini akwai na nono akwai na mahaifa akwai na maza hakan nan so muna da video in mun je mukan kafa wannan na'ura sai mu nuna musu yanda ya kamata especially mata mace a nono dole muka nuna musu yanda za su tsaya sakatan su tsaya a gaban miro su duba su lallaba su tattaba su sada su kwanta za su je in suka ji wata kwaya to maza su hanzarta su je asibiti haka dai muna da abubuwa da yawa su likitocin da muke da su suna nuna musu wannan wasu mukan ba su mukan saya musu magunguna wasu kuma mukan saya musu supplement wasu kuma mukan sayo su ganyen kayan abincin da ya cancanta zai taimaka ma jikin su mu je mu ba su
wata shawara zaki ba wa mutane ganin cewa ke mutunce da kika yi gwagwarmaya kuma kika yaki da wannan cutar
gaskiya babban shawara da zan faɗi anan shine farko in kana nan kana tafiya baka san me kake dauke da shi ba muna da abinci iri-iri da ake ci to wannan abu in ka samu akai early detection aka gano cutar nan da wuri dan Allah da taimako da addu'o'i saka samuwar kasuwa muna da ganye akwai ganye wannan ganyen da muke rena fa shine yake taimakawa mana a ji a rage cin dadi zaki lemon kwalba a rage me zai hana iyayenmu mata a bayan gida ja dan aza su aleho su yakuwa su rama su zogale wayan gabuwan da muke gani yana taimakawa da kwarai da gaske ke ki ci sannan ki kuma ki ba mai gidanki kuma da yaya ku ci yawancin irin wanga zai rage cututtukan da ke faruwa a kasan nan
to masu sauraron mu da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin wanda muka kasance tare da ita wato
Hajjala da mamman
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julia Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, auni lafiya.